Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Domin daukaka mukamin da ake baiwa iya mata a masarautun gargajiya na jamhuriyar Niger shi ya sa masarautar birnin Kwadi a ƙarƙashin mai martaba sarkin birnin Kwani Alhaji Muhammad Salihu Sardauna shirya shagulgulla a wannan makon da suka hada da bada magunguna da mace mai babban mukami da ake iya baiwa iya mace a wannan masarautar ta yi na sefa miliyan 9 wa asibitocin birnin Kwani masalata da talle alfarma haka ma an ziyarci dubban ayo kan shibka itace da Honorable Haji Arabi Armefada ta yi domin yaki da gurgusuwar hamada akan iyakar jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya kuma baiwa masallacin nan Juma'a 14 na cikin garin birnin Kwani kyautattukan tabarmin sallah tuwafin sawa na alfarma na shaddodi sahanna alwalla da littafai da dama masarautar ta birnin Kwani ta yi amfani da wannan damar domin kira ga kowane mutum da Allah ya bashi wani mukami kamar irin na wannan matar da ya rinka taimakawa ta sa al'umma kamar yanda mai magana da yawun sarkin birnin Kwani yawa jama'a tambihi
to mun taruwan gauri ne domin yawan garana babbar rana ce gare mu rana ce wanda muka tawar da halin Arabi da yake wannan rabin za ta bada kokarin da ta yi nan shi ta towa ga kunan din Kwani to wannan kokari da ta yi ba ni ba shi ne farko ba dukowa ta abin makasar Kwani harka da shi ita ce ruwan shekara ya don kusan biyar duk shekara har yara ne tana da sarfa ita towa tsakanin kauyen Kwani da shugaban birnin Kwani saboda haka nan wannan aiki da ta yi ta yi shi ne don al'umma kuma ta yi shi don kanta don Allah ya shigo wanda ya dafa aiki ya mutu bari duk da duk kuma sauka ya sha ina shi ne shugaban ya sha kwalari ya samu dadi saboda haka nan wannan hajji ya rabu da aka dauka jariya ce ta yi tayar sadaka ce mai gudana wanda ke gudana da bada lada ko da bayan bayan mutum mutum to da haka al'umma ta Kwani da birnin Kwani da sunan mai martaba muna isa da gode su ga Hajji Arabi Dubi da wannan kokarin su kika ma al'umma da birnin Kwani kuma na ma hatan wannan kokarin da ke ci gaba da yi kuma na kira ga ire-iren da yan bayan su da yan kasuwa da sauransu su a dan koyi da irin aikin da Hajji Arabi Dubi shi ne cewa yake na alheri kuma sun na yi a samu wasu kuma su kama su nuna yin koyin da irin shi shi yasa aka fa aiki na alheri inda kan wani wani Allah ya yi shi a koyi wani ce ya yi shi a bayani in ka yi shi a koyi ne sarakan wani shirgare ka na sai wanda ka ba ta yi Allah amma an ka yi shi a bayani tana yi wani da abin da shi da halin shi irin shi Allah bai ba shi tunanin shi ba amma da ya ga wani ya yi sai shi ma tunanin nan tun da wani ya kaza ba ni ma in koyi shi irin wannan aiki da ya da za ka yi to shi a da kyau a ce al'umma Kwani ma'aikata mu yan bariki da yan kasuwa duk wanda Allah ya ba halin shi to in yi kai ne na yi ma lalle ya yi ma don al'umma suna amfana da shi amma amfanin da aka karshe na yan koma da shi ka samu abin shi to da haka nan muna kira ga al'umma birnin Kwani da duka wanda suka tare da mu ne musu godiya da sunan birnin Kwani da sunan sarkin Kwani har da ya mura isar da godiyar mu gare shi Allah ya baki ikon cigaba da yin aukar alheri ga sunan al'umma Kwani muna mutuwa da alheri
suma mahukuntan wannan karkara sun ce irin wannan ne ya kamata kowane dan kasa ya rinka yi domin ci gaban kasar sa kamar yanda mataimakin magajin garin birnin Kwani na farko na daya ya ayyana
mun zo bannin likitoci an zo mun zo likita babba mun zo likita ta ne mun zo kana sulata kuma ya muka koma aka bada magani na miliyan da hudu ne sai da miliyan gurin mun wanda to dai da lokacin da muka bukata shi lokacin da ta ne ko ya san har ma cikin duka masu indiya yawa to Allah saka da rai kuma ya ba tsaya din ba sai ta ce ba ta mace da malamai ba ko ya mu ga da annabawa inda su ma ta zo shi da mace muka bada kaya da ban kama da mamu wasu lati goma sha hudu aka ba su Qur'ani da tabarmi da dukkan da shari'a ta musulunci Allah ya saka mutu da alheri Allah ya tabbatar da alheri kuma ka tare mu shi gaba yau an zo duk fannin abin cigaba na kwatar kwatar da kai
Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
shirin bi o e Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa
Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu kuma da wannan lokaci a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so to a yau gani nan a kasuwar Farmers Market dake nan Maitama Abuja kasuwar dai ta kware ne a wajen kawo kayan marmari da kayan lambu amma yanzu bari dai mu ji daga bakin wadanda suke kula da kasuwar to mallan ko zaka gabatar min da kanka
sunana Atiku Abubakar wannan kasuwa mai albarka alhamdulillah ni memba ne anan Farmers Market mai tama
to yaya tsarin kasuwan nan yake
tsarin kasuwa alhamdulillah wannan kasuwa mai albarka ne babu wanda zai zo ya kuka da yadda ake sai da kaya anan kuma da yadda ake aje kaya da kyau ba ma samun matsala a wannan kasuwa babu wani abu kuma akwai kaya iri-iri wanda duk mutum wanda yake buƙatar kaya mai kyau a Abuja nan to dole ya zo nan kasuwan ya saye shi
shin yaya tsaran shagunan mutane kuma fa in an tashi daga kasuwa karfe nawa ma take budewa kuma karfe nawa take kulle
muna bude a karfe 7 na safe kuma muna rufewa kamar 9:30 na dare
yayi tsaro a kasuwar
ah tsaro alhamdulillah before dai mun samu matsala na security amma yanzu an canza security mun canza su kuma wayannan da muka kawo yanzu security suna aiki sosai ba a taɓa muna sata ba amma can baya ana muna sata sosai to sai muka canza security yanzu security da annan babu matsala insha Allah suna aiki gwargwado hali
to yanzu dai mun ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da kasuwan nan yanzu kuma bari mu je gun masu siye da sayarwa mu ji yayi abin yake kayawa ko za ka gabatar min da kanka
sunana Aliyu a Farmers Market
na me da me kake saidawa
ina saida su fruit da kayan salad
to yaya farashin kayan marmari yake yanzu a wannan kasuwa
a wannan yanayin gaskiya farashin ya karu ba kaman da ba saboda yanayin kayan ne baya samuwa sosai
ba a noman shi ne ko ba a kawo muku
kaman tsarin irin na noma gaskiya dan sassauta ba kaman da ba saboda yanayin kasar ce yasa abun ya ja baya saboda wani muna noman shi anan wani kuma ana shigo da shi daga waje to shine dalilin da yasa kamar wanda muke noman shi anan kowa yana gudun yanda zai shigo ya kawo shi to shine dalilin da yasa shi kuma wanda ake kawo daga waje kin san yanda tsarin kasa ba zai bari
ya kawo shi kamar me ake kawo a waje
to kamar dai su apple grape su foreign tangerine to duka a waje ake kawo mana shi kuma sauran abubuwa muna noma su anan to kuma yanayin tsarin kasa ba zai bari a kawo su ba shine yasa suke nan ja
idan muka je kayan ganyayyaki fa
ne su kuma wannan alhamdulillah sun samu sun kyau kuma alhamdulillah farashi yana nan daidai a yanzu dai muna samun sa farashin sa kuma ya zo daidai misali ba kaman yayi haidu ba gaskiya ba kaman da ba saboda an same shi fresh kuma yana zuwa da kyau
mutane sukan fito su sai abubuwan ganin yanzu ma ana cikin halin tsardar
ba gaskiya mutane ba su fita fitowa sosai ba saboda yanayin kowa bai da yanayin kasar ba shi yasa mutane ba sa shigowa sosai amma dai ba a ce kuma sai dai a ce alhamdulillah saboda duk yanda ka tsinci kanka zaka gode wa Allah
Nana Nasir Aliyu akwai lemo da abarba da kankana da gwanda da apple da tomatoes
to yaya farashin kaya
abun wani lokaci ne yakan sauka yakan hawo wani lokaci kin oran din ne ya tsada
lemo kenan
eh muna sayarwa akwai shi muke kashi biyu wannan 700 wannan 500 saboda abun ya san da yanzu
to yaya yanayin kasuwa duk da kaya sun yi tsada naga ka kukkulla a leda ma
wallahi wani lokaci kasuwar ta kan zo da ciniki sosai wani lokaci kuma saboda yanayin kamar irin yan protest din nan da suke zuwa yau mutane da yawa haka ba su fito ba shi yasa haka da yaban yayi yawa da haka nan kuma wani lokaci ya ji ga MT nan ba komai
wato duk yawan lemun nan da ka kasa akwai lokacin da za a ga ya kare
akwai lokaci ko je zaki ga nan MT ne ba komai a wajen amma saboda yau ba fito da yawa ba mutane da yawanci suna gida
sunana Hafizu Usman ina sai da fruit ne and vegetable shikenan kake bukata okay to a bari kudin ka ba da mu
a to kayan sun yi arha tunda har kyauta naga kana raba
ai regular customer ne masa irin wannan da lokacin da suka zo. Nan suka sai dan abu dan kana ya ce kawai su kyale kudin saboda wani lokacin.
To yaya yanayin kasuwa yake musamman ma a wannan lokaci da kasar take cikin halin dardar?
To gaskiya mu kasuwa alhamdulillah muna yi bakin gwargwado kamar yadda kasa take kwance lafiya to har yanzu ma kamar ke taba kasuwa lafiya. Hanyar ta mu har yanzu ba mu samu wata matsala ba hanyar mu. Ko ina ta hanyar zuwa kasuwar mu lafiya lo'an duk abu da take ba inda muka samu wata matsala.
Misali yanzu farashin kwandon albasar nan nawa?
Eh gaskiya farashi yayi tsada. Yanzu kamar albasa muna iya sayar da ita 2,500 saboda abun yayi yawa. Shi kuma 2,500 shi ma har da 2,000 ma dai ana sayarwa.
To shi ta tarugu da naga kana rabawa kyauta wanda ni ma watakila zan samu rabo na in na tashi tafiya. Shi kuma nawa kwandon yake?
2,000 ne shi kwandon an tarugu. Tatta sai ma 2,000 haka ne.
To kamar naga har da su dankali kake kasawa. Shi kuma dankalin fa?
Shi dankali 700 ne, wancan dankalin mu ne na Hausa. Shi ake kira sweet potato da suranji suke kiran shi. Dankalin Hausa 700 ne shi kwandon shi. Ai da sauki namu ne nan na gida. In kina so ki ta ume dan abu na je Arish 2,000 shi kwandon shi 2,000.
Yaya kasuwar ta kasance yau din nan?
To ni a gare ni kam kasuwa alhamdulillah ina taba bakin gurgudu kamar yadda nake ko da yaushe masha Allah an taba kasuwa bakin gurgudu.
Sunana Ridwan Albabba.
Me da me kake sayarwa?
Kayan marmari da kuma amfanin gona dai.
Aya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah.
Mutane suna fitowa su sayi kaya?
Sosai ma ga kinan a cikin kasuwa kin gani wa idon ki.
To na ga wani wannan tanjarin din kamar shi nawa kake saida shi?
Tanjara ai guda biyu ne, ga nan na kasar waje ga na gida du muna da shi.
Na kasar wajen nawa kuke saida shi?
Na kasar waje naira 200 ne guda daya, na gida kuma naira 100.
To yaya kasuwar mutane suna fitowa su sayi kaya musamman ma yanzu da garin yake cikin halin sai a hankali kowa dai yana dan nesa nesa ne?
Eh to gaskiya saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki na wannan tashin tashina da ake ciki an samu cika zorin zuwan kasuwar mutane. Saboda ba don wannan tashin tashinan ba ke ma kanki ba za ki samu damar hira da mu a daidai wannan lokacin ba yadda mutane suke zuwa kayya kayya. To wannan gaskiya ka mana cika zorin harkan kasuwanci da kuma kayayyaki da muke so a kawo su saboda rufe jihohi da aka yi ba mu samu kaya a kasuwa ba.
Na ga kamar har da su mangyada ma da su shinkafa kake saidawa su kuma ya farashin kayan abinci?
Eh to kayan abinci ga dai shinkafa sai dai shi wannan shinkafan da kike gani na masu siga ne da wato masu diabetes kenan.
Ba ku da wanda mutane masu lafiya suke ci?
Eh mu gaskiya ba mu kawo irin shi. Saboda mun kawo irin shi yana zama ya dade ba a siye shi. Yawwa to shi wannan kuma da ke gani basmati akwai na 8,000 akwai na 8,500 har ma na 9,000 ga mangyada kuma ga manta akwai babba akwai karami.
Su kayan abinci a kasuwar su ana zuwa ana saya sosai?
Su ma alhamdulillah gaskiya akan zuwa a saya duk da dai lokaci lokaci ne tunda kin san mutane yawanci sukan saya ne su aje ana ci a hankali sai ya kare shi ba kaman kayan marmari da ake saya yau da gobe ba. Yawwa
ina lawa daga farmers market ina sai da kayan furu abin da ya shafi abarba kankana gwanda da sauran kayan furu.
Na'am to yaya farashin kaya yake yanzu? Yaya mutane ma suna fitowa su sayi kayayyakin nan?
Mutane gaskiya a 'yan kwanakin nan sakamakon abubuwan da yake faruwa a ƙasa ba sa hutuwa sosai sakamakon ɗan abubuwan da yake ta faruwa na zanga-zanga da sauransu da ba ma ganin kwastomomi sosai a kasuwa. Gaskiya.
To amma yaya yanayin duk da mutane ba sa fitowa ya yanayin cinikin da da yanzu?
Gaskiya yanayin cinikin da da yanzu akwai bambanci da mun dan hutu ciniki sakamakon akwai jama'a ta koyina yanzu ku sakamakon ba jama'a sosai a gari gaskiya ciniki yayi baya.
Sunana Suleiman.
Ga kana a wannan kasuwa? Ko me ka zo yi?
Na zo siya fruit ne wallahi.
Dama ka kan ziyarci wannan kasuwa ne?
Kullum ina zuwa nan kullum.
To yaya farashin kaya tunda kai me wanda kake zuwa kullum ne da yadda da yanzu ɗaya ne?
Kai gaskiya abubuwan ya canja ba kaman da ba. Yanzu da ya ba irin wannan zaka same shi irin kaman 300-400 amma yanzu kai magana zaka je 1000 plus. Nawa ne wannan?
Nawa 200.
Nawa ne gaskiya zaka bani?
400
da
ba. 400 da
ba. Ba rage?
Ai amma rage rake dai.
Wancan kuma fa.
Wannan?
700 ba rage?
700 ne wannan.
To malan ka rage masa mana.
Ai amma rage a ranke dai.
Ga dan kare masa sauki.
An kara masa.
Yakan kara masa su wannan kullun.
Ai babba ne banana in kin dube ta ba karama bane.
Balin ba da 500 ka bani.
Ka gaba da 600 shike
a 500
ba da 600
to me ba da 600 barin kawane da okay
to mallan yaya banda kayan marmari kakan sayi wani abu a kasuwan nan
yanzu ma nazo na sayi shinkafa nan duk yana cikin mota amma za ki gani abubuwa ya shi da ba kaman da ba gaskiya yanzu sai ka daure mazajin ka mai kyau kamin ka sayi ba kasuwa ba kaman da ba da irin shinkafa zaka samu 5 kg 50 kg din nan zaka same shi irin kaman maybe around 3,025 amma yanzu sai ka ajiye kaman 6,000 7,000 kaga komai ya yi tsada ya yi yawa ya kamata at least gwamnati su dai mana rage abubuwa to shiga kasuwa da kansu ma at least is better ya fi mana nagode
ya wuce
ki wannan na bari ke salis ya zo dan wanda na bawo kudi kuma sannan yanzu na zo ka ga mu wani
to masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu shirin kasuwa akai miki dole kenan inda muka zo kasuwar wato da aka fi sani da Farmers Market a nan Maitama Abuja kasuwar da ta shahara ne wajen saida wato kayan marmari da kayan lambu amma har kayan abinci ma ana saidawa kun dai ji daga bakin masu saye da sayarwa a madadin wato ma'aikatan muryar Amurka ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
shirin bi oke Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasar she ya take kasuwa a kasar mu
akai miki dole ya ta America ga mu shirin bi ci koma na gari kasuwa akai miki dole
farashi kan haukan sauka kasuwa akai miki dole
to masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce a isa ta sule dauke da shirin
amin amin tuma amin ya allah amin amin tuma amin ya allah
to idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko kuma munar rauni a jikin bil'adama cikin sauri wanda ake kira Maggot Therapy wakilin Muhammad Ibrahim Kwari shine ya dauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawar su da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Mallam Aminu Kano yayi magana akan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Mallam Aminu Kano suka fara amfani da ita kuma yace kwalliya ta fara biyan kudin sabulu ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustafa
so idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yanda ya kamata idan wannan farin datin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci
kuma wannan rubabbiyar fata
yawa rubabbiyar fata kenan sloth kenan a turance muke cewa so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wayannan kamar ina so mutanen su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic ana samun yanzu muna aiki ma da taron bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da assistance cire muna zuwa mu dasa wannan kwayoyin halittun
bayanan ka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan macashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an ni hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon ada da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai na gargajiya
eh gaskiya saboda abinda yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wanda yake yawo da wani gyambo a cikin sa da ya san ya ciwon ya dade yana magani bi kai ga samun sarki ba muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah
yau za a ci ga ba a kai ga sam masala yanda ake bukata
baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation ne yake sassan jikin da adam saboda riƙewa ko rashin yaruwar sports
wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da magungunan therapy musamman a wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan gaskiya yana rage rates na kamar amputation kenan na bangaren kamar cirewa na sassa na jiki amma ina son mutane su san cewa wannan maganar da muke duk wani abu da za mu yi muna kamar yadda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran
wato wannan masana fasahar harkokin kasusuwan dan adam
yawa sai kuma idan misali masu irin wannan cutar suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa ayi ne daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke cewa doplastan shi wannan doplastan kamar rubutu ne wanda zai haska na kafar zai haska ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewa babu wani hanyar jini da ta soke ko kuma ta toshe saboda mun san cewa masu ciwon suga akwai abin da ake cewa kamar atherosclerosis a tubance suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samu a har akai da ciwon wannan sai an yanke masa kafa saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewa ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasaha na magungunan therapy idan mara lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya
wai ne ta Mustafa yaushe kuka fara wannan fasaha kuma yaushe anan kenan kuma ka sanin yaushe ya fara
eh kamar akwai na taba faɗa a baya cewa wannan magungunan therapy abu ne da muke cewa kamar standard treatment wanda ake amfani da shi kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke cewa kamar FDA kenan a kasar Amurka da kuma NHS British National Health System da a shekarar 2004 kenan shekaru 16 da suka wuce kenan to mu kuma yanzu ne muke samun samun yin amfani da shi wannan sabon fasahar to gaskiya duka dai ba mu wuce ba kai shekara biyu ba da fara amfani da wannan sabon fasahar kuma gaskiya fi alhamdulillah muna ganin da yayi sakamako masu kyau gaskiya
kuna da sakalman da kuka yi nasarar ayyukan su sannan kuma da kila kun dai hasashen na gaba
in gaskiya to a takaice dai abin da zamu iya cewa shine so far dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa waɗannan wannan amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke cewa kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin 100 gaskiya tunda waɗanda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sami musu sun tafi kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a san da gaskiya wasu za a ga sun zo akwai wanda ne da aka ce za a cire ni shi sassan jiki amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai aka ciwar a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai
akwai bincike da na watakila faɗaɗa fasahar ku ai kamar yadda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan ya nan muke kamar gudanar da wannan fasahar akwai sa ran gaba cewa da idan mun ci gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewa a nan Kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin Kashi na Dala asibitin Murtala asibitin Nasara duk suna ganin irin wayannan masu ciwuka so muna sa ran da za su ke turowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun tarin alƙaluman da kuma marasa lafiya da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu dade da yi da faruwar wannan fasahar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara
kina kiyama
wan
me kace nasara me kalubalen ku yanzu
ito yanzu kawai kalubalen mu baya wuce tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne yazo so mutane sai an dan dauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wa'annan wannan sabuwar fasaha kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin
ta bangaren kayan aiki fa
ta bangaren kayan aiki kamar yanda na faɗa maka for now da gaskiya ba zan ce muna da wannan kayan aiki ba sanda muna samun san da muke da bukata muna samun su wa'annan kayan halittu na tashar da muke
jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya
likita man sauraro na ta aika mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta coronavirus ko kuma covid-19 kamar yanda aka yi mata lagabi to ina aka kwana ne batun wannan rigakafi
to Hajiya batun wannan rigakafin da har yanzu ma su aikin binciken kimiyya suna bincike a wannan rigakafin amma an so ma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki
kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusule a duk alhamin a shirin mu na rana Tomas Sauraro na muka kawo karshen wannan shirin muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin shi Dr. Mustafa Ahmed Yusuf da Muhammad Ibrahim Kwari da ya dauko mana sai Jill Lazarus Gresham wanda ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan fili na musamman da sakonnin da muke kawo muku akan nasiha a sunana Reverend Dr. James Morel Wuye Reverend ne a tarikar Assembly of God ta arewacin Nigeria muke kawo muku sako yau akan kalman nan ramuwa waɗansu ke cewa ramuwa yaya zaka rama yaya zan rama idan an mana laifi me Allah ke cewa menene maganar Allah ke cewa game da ramuwa ko kuma a ce mata ramuko a cikin littafin maimaitawar shari'a sura 32 aya 35 sannan da kuma littafin Ibraniyawa sura 12 aya 15 a wurin Allah ya nuna ma duk wani mahaluki musamman Krista a doron kasa cewa kada ya rama domin in ai mishi wani abu Ubangiji ya ce rama ko nawa ne inji Ubangiji na kan rama a lokacin da na ga dama a wurin da na ga dama sannan idan ko na rama yakan kawo man da suka aikata muguntan nan bala'i mafi a wanda ba za ya aunawa ba so yace mu bar mishi komai a hannunsa to idan ko Allah ya ce haka to mu wane ne mu yan adam mu ce za mu dauka fansa akan abin da aka yi mana idan dai kai Krista na kwarai ne kuma ka dogara ga Allah idan ko wani ya maka wani ya zalunce ka ko ya maka wani abun da ya sha karfinka to ka koma ga Allah ka ayi addu'a da azumi zaka ga wato kaman garwashin wuta kake zubawa wannan mutumin sannan yace a dukan kowane hali da ka ga kanka idan ku har ka bar ma Allah kome ka dinga nuna ma me maka wannan azaban kauna kana nuna mishi halaye na cewa ai kai ba kaman shi yake ko kaman ita kike ba dan haka Allah zai rama sannan sai ya ce mana mu yi kokari kar mu dauki dacin zuciya wanda muke da shi mu ba wa wayansu wani lokacin wani abu ya same mu maimakon mu sarrafa wannan abun sai mu dauka mu gawa ƴaƴan mu da jikokin mu ce su wannan ga awani da wani ga abun da suka yi mana tun ba a haife ku ba dan haka sai mu sa gaba tsakanin ƴaƴan iyayenmu da ƴaƴansu har zuwa ga tattabakun ne har ma da mhm su don haka ina kira da babban murya kada ka yadda dacin zuciyarka ta hayayyafa ta kasaita ta kasa ta sa wa'insu kasu cikawa ga imani idan ko kai haka Allah zai dimi jinin waɗanda ka zuga ka iza suka yi barna a sunan kana neman arama da fatan masu sauraron mu za su gamsu kuma za su dinga yafewa za su dinga rama ko ga gurin Allah in an sha karbanka ka bar komai a hannun Allah Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya kasar mu da duniya gaba ɗaya
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku